من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1434, lissafin Nasara, yau 12 ga watan 7 shekara ta 2013. Idan ba ku manta ba, mun kwana a cikin suratul shu'ara, amma dai tafiya ta yi tafiya sosai a cikin surar. Ban sani ba alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana.
Bismillahirrahmanirrahim. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون.
إذا بكم من تابع أبايا قرآني يا كرنتو من وسك السوشي waɗanda suke magana akan gwagwarmaya da aka yi tsakanin annabawa da mutanensu. Malamai sun ce waɗannan ƙissoshi da Ƙur'ani ya gangaro da su a wannan sura, a taƙaice ƙissoshi har guda 7. Hikimar da ke ciki shi ne nuna yadda ake faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya. Kullum tsakanin gaskiya da ƙarya wato ana rigima ne. Da farko za ka ga ƙarya ta cika wuri, tana barazana, tana kurjini. amma idan aka ci gaba da tafiya kamin a Ankara zaka ga gaskiya ta shake ƙarya ta yi rugu-rugu da ita ƙarshe sai ka nemi ƙarya ka rasa inda take ta cika wa rigar ta iska to wannan shine darussan da wayannan kissoshi suke karantarwa a wannan aya sai Allah madaukin sarki yace kazzaba ashabul aikatil mursalin ashabul aika mutanen aika sun ƙaryata annabawa inji Allah madaukakin sarki su wane ne mutanen aika mutanen aika sune mutanen annabi shu'aibu alaihi salam wato kusa da garin madiyana akwai wani forest wanda yake da duhuwa ta bishiyoyi wannan forest da yake da duhuwa ta bishiyoyi shi ake cewa aika shi yasa malamai suka yi sabani akan su wane ne ashabul aika wasu malamai suka ce ashabul aika wato sune mutanen madiyan waɗanda aka turo annabi shu'aibu zuwa gare su wasu malamai suka ce annabi shu'aibu an turo shi zuwa ga mutane ne guda biyu akwai su mutanen madiyan sannan akwai ashabul aika kusa da wannan duhuwa akwai gari da mutane a ciki wanda su da mutanen madiyan din gaba ɗaya tare aka turo musu annabi shu'aibu ya musu wa'azi suka ƙaryata kuma Allah madaukin sarki ya halakar da su a lokaci ɗaya to wannan shine abin da ya kawo sabani tsakanin malamai wasu malamai suka ce a mutanen madiyan su ake cewa ashabul aika an kira su da ashabul aika saboda wannan duhuwa tana kusa da garin su sai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni me yasa aka ce sun ƙaryata manzanni duk da cewa annabi guda ɗaya tallintar suka ƙaryata shine annabi shu'aibu malamai suka ce saboda idan ka ƙaryata annabi guda ɗaya ka ƙaryata annabawa gaba ɗayan su ne su annabawa a dunƙule suke ba a rarrabawa ba dama ka ce na yi imani da wannan amma ban yi imani da wannan ba da ka ce ka yi imani da wannan ba ka yi imani da wannan ba ƙur'ani ya ce babu matsala daga wannan lokacin ka zama kafiri original not photocard copy shi yasa ƙur'ani waɗannan mutane ya kira su da ula'ika humul kafiruna haqqan Allah ka gafarta mana to in ka ƙaryata annabi ɗaya ka ƙaryata annabawa gaba ɗayan su ne kamar yadda in ka ƙaryata aya guda ɗaya a ƙur'ani mai girma kamar ka ƙaryata ƙur'anin duka ne kamar yadda in ka ƙaryata ingantaccen hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya tabbata a gare ka ingantacce ne wannan ma kamar ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan ne dalilin da yasa Allah ya ce mutanen aika sun ƙaryata manzanni maimakon a ce sun ƙaryata manzo guda ɗaya sai Allah ya ce iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun yayin da annabi shu'aibu annabin da aka turo musu ya ce da su ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ku kiyaye dokokin Allah kamar yadda muka faɗa a baya at-taqwa ita ce wasiya da annabawan Allah gaba ɗaya suka zo wa al'ummarsu da su dukkan wani annabi da Allah ya turo ya yi wa al'ummarsa wasiya da at-taqwa kamar yadda Allah madaukin sarki da kansa ya yi wa mutanen duniya wasiya da me ya musu wasiya da at-taqwa a inda Allah madaukin sarki ya ce walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله
نبي نوح عليه السلام شي ما يوم متنسى وصية تقوى عند الله يأتي
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون
عليه السلام الله كذبت قوم هود المرسلين
كذبت قوم هود المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون
أنا رمى النبي صالح ما يوم تنسى وسيادة التقوى
كذبت أصحاب الأيكة المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون
واتكونك كنا أتقوا إتشي وصيا da annabawan Allah gabaɗaya suka zo da ita. Wannan ne dalilin da yasa annabi Shu'aibu alaihi salam ya ce wa mutanensa me ya ce da su ala tattaqun, ya ce inni lakum rasulun amin, lalle ni a gare ku manzo ne ɗan aika, kuma ɗan aikan amin amintacce, ma'ana ɗan aika amintacce, saƙon da Allah ya bani ba zan yi ha'inci a ciki ba, yadda Allah ya turo ni da saƙon haka zan isar muku da wannan saƙo. Sai ya ce da su fattaqullaha wa ati'un, saboda haka ku kigaye dokokin Allah madaukakin sarki, sannan ni kuma ku yi mun biyayya. Wannan Qur'ani yana faɗa mana wa'azin da annabi Shu'aibu alaihi salam ya yi wa mutanensa. Sai Allah ya ce mai a gaba alarama,
wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin.
Ya ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin, wato bana tambayar ku wata lada ko wata jinga da za ku biya ni a sanadiyar wannan wa'azi da saƙon Allah da nake isar muku. In ajriya illa ala rabbil alamin, lada ta sakamakon aikina na wannan wa'azi da nake muku ba ga kowa nake buƙatarsa ba, ba ga kowa nake neman shi ba, illa ala rabbil alamin, sai dai a wajen Allah madaukin sarki ubangijin talikai. Wannan shine ƙashin bayan saƙon da kowane annabi ya zo da shi. Duk annabin da ya zo da shi aka ƙaryata, ya zo da wannan saƙo aka ƙaryata shi, bai nemi wani abu na duniya wajen al'ummarsa ba, iya abin da ya nema alkhairin da ya zo musu da shi su karɓa, suka ƙi karɓa a sanadiyan ƙin karɓan ne kuma Allah maɗaukin sarki yake halakar da su. Allah ka gafarta mana. Sai ya ce mai a gaba,
awful kaila wala takunu minal mukhsirin.
Mutane ne waɗanda suke ƴan kasuwa, wato mutane ne da suke hada-hada ta kasuwanci, mutane ne masu sana'a ta awo, wato suna amfani da sikeli, sannan suna amfani da mudu wanda ake aunawa tare da shi. To amma sai ya zama suna yin wani abu da ake cewa tadafif. Tadafif wata mummuna al'ada ce wacce ta dade sosai a tarihin rayuwar al'umma, kuma har yanzu ana samun waɗanda suke rayuwa akan wannan hanya, wanda bala'i ne suke ci tun daga nan duniya kamin a tafi lahira. Abin da ake cewa tadafif wato shine tauye mudu ko tauye ma'auni, ya zama na abin da ka bayar bai kai abin da ka karba ba, wato abin da ka karɓa ka karɓa da yawa, alhali kuma kai ka ba da me, ka ba da kaɗan. To wannan shine abin da ake cewa tadafif, wanda har yanzu abu ne da yake faruwa a cikin mutane. Ya za kai ka gane wannan? Ka je ka ma'auna ka ga yadda ake awo. In ka ga yadda mutanen mu suke awo a ma'auna, suna ga kaman sun ci banza, ba a san bala'i aka ci ba sai an je ranar tashin alkiyama a ga sakamako. Idan ka je wajen masu auna yadi waɗanda suke gwadawa da tape, idan ba ka san me yake faruwa ba, yayin da aka auna maka yadi goma da kyar ka samu yadi tara, wajen har hadawa duk inda ya dauko zai ninke, ya dan rage wasu ƴan mitoci kadan, yayin da zai hada ya linke, karshe sai ya hada a linke a baka, amma an baka shortage, ba a baka abin da ya kamata a baka ba. Wannan haramun ne. Masu saida mai, waɗanda suke saida mai da garwa, zaka ga an bubbugi karkashin garwa an mammolaka ta, da wuya ka je layin ƴan black market masu saida mai da garwa, ka ga garwar an bar ta yadda take. Karshe idan an baka sai ka samu akwai wani adadi da aka rage bai cika ba saboda garwar an mammolaka ta. Idan da jarka ce, jarka sai a sa ta a cikin ruwan zafi a dafa ta, da an bata ta bushe tana nan yadda take, amma ta kara matsewa sai ya zama ta rage yawa. Zaka ga an auna maka kaman auna maka daidai, ko ba gaskiya bane an cuce ka. Idan ka je gidan mai inda ake matsawa da famfo nan ma wannan matsalar tana nan, idan baka sa ido ba sai an damfare ka. In wani dan acaba ya zo an zuba masa mai na naira 500, kai kuma ka zo za a zuba maka mai full tank, to da ya zo yana maka surutun banza da wofi, za a sa ma injector cleaner ne, zai dauko ta shegantaka ya dauke hankalinka. Hankalinka yana kan wannan ba tare da kai la'akari da mita ba, sai ya dora maka akan bill din wannan. Amma full tank ka biya naira 8,000, alhali man 7,500 ka sha, na 500 dama wani dan acaba ya sha kuma ya riga ya biya. kai an cuce ka ko an zalunce ka, ko kuma yana gamawa kamin ka karanta riri din ya goge ya fara dura wani ya baka wani lissafin banza da wofi, har yanzu da ya samu hanyar da zai bi ya cuce ka. Al'ada ce ta masu kasuwa a gaya za a tauye mudu ko a tauye sikeli ko a tauye ma'auni domin a ga cewa an cutar da wanda za a sayarwa kaya. Wannan ɗabi'a ce ta mutanen Annabi Shu'aibu. Shi yasa da yazo yana musu wa'azi sai ya ce auful kaila, ku cika mudu yayin da za ku auna wa mutane da mudu. Wazinu wala takunu minal mukhsirin, kar ku zama cikin masu tauye wa mutane mudu. Yayin da za ku auna ku cika, yayin da za ku aunar ya zama da kun tauye. Wannan sana'a haramun ce. Duk wanda ya samu kuɗi ta hanyar wannan sana'a, idan riga ya dinka duran da ya salla da wannan rigar Allah ba zai karbi sallar ba. Idan abinci ya ci, matukar wannan abincin shine a cikin cikin shi, in yawa Allah salla Allah ba zai karba ba. Idan ya biya kuɗin aikin haji, yana ganin ya je aikin haji, yana zagaye ɗakin Ka'aba yana labbaika Allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik, wani mala'ika yana la labbaika wala sa'idaika wa hajjuka mardudun ilaika, mala'ika yana ba magana labbaika baka ansa ba. Aikin hajjin ka aikin banza ne, ka zo yawon bude ido an maida maka da kayan ka. Allah ka raba mu da cin abinci ta hanyar haramu. Sai ya ce mai a gaba larama,
wazinu bil qismasil mustaqim,
wazinu idan kuma za ku auna wa mutane wato awo irin na sikeli, to ku auna bil qistasil mustaqim, da ma'auni na sikeli madaidaici wanda yake kan adalci, yadda zai zama ba ku tauye wa mutane ba. A'a, idan za ku auna da mudu ya zama ba ku tauye ba. Idan za ku auna da sikeli a baya shi ma ya zama ba ku tauye ba. Wannan shine abin da ake so duk inda musulmi yake rike. Allah ta'ala ya sa mu dace. Sai Allah ya ce mai a gaba,
la tabkhasun nas ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin,
yace wa la tabkhasun nas ashya'ahum, kada ku tauye wa mutane kayayyakin su a lokacin da kuke kasuwanci, wato ya zama kun karbi wato fiye da abin da ku za ku bayar. Musulunci bai yarda da wannan ba. Yan kasuwa ku ji tsoron Allah. Daga cikin dalilai da suke kawo bala'i a kasuwa, suke kawo bala'i cikin al'umma, babu kaman abubuwa guda biyu. Abu na farko wato magudi a harkar kasuwanci, abu na biyu cire zakka. Duk yan kasuwan da aka same su da matsala a waɗannan abubuwa guda biyu, bala'i ya rinka auka a cikin kasuwannin kenan. Ka rinka jin asara da baka san kanta ba. Idan mai kake sayarwa sai ya zama kana yin algush a ciki, ya zama na kana cutar al'umma, to ina tabbatar maka in ka tara trailer ta kai 30 ta mai, to in ba sa'a kai ba, duk tsakanin Fatakot da Makurdi ko tsakanin Lagos da Ogomosho nan za su ta tuntsirawa asara ka kulla da ita kenan. Sai wato sai ka tsiya ce matukar ka dauka wannan ita ce hanyar da zaka tara arziki. Idan ka dauka cewa hada gaskiya da ƙarya abu mai kyau da mara kyau a wajen kasuwa da shi za ka yi arziki, to nan ma ka tsokano wa kanka bala'i. Yanzu babban abin da yake damun al'umma kenan. Yanzu damuna ta shigo, za ka ga masu shan mai a motoci an rinka samun matsaloli iri-iri. Saboda me? Saboda da an ce an fara samun tsadar mai, sai ka ga an fara hada mai da ruwa ko a hada da wani sinadari daban wanda wato bai kai man tsada ba, domin a ga cewa an ƙara. Idan masu auna hatsi ne su ma yanzu abin da ake yi kenan, sai a ɗauko mai kyau da mara kyau sai a haɗa. Idan masu sai da wake ne sai a ɗauko buhun masara, idan bai kai na wake tsada ba sai a ɗauki buhu tara na wake, sai a kawo buhun masara ɗaya, sai a kwance sai a haɗa sai a gauraya. Sai ka je ka auno wake, amma da za ka tsinke ƙwarorin masara da ke ciki sai ka ga za su iya cika ƙaramin gwangwani. To buhu guda aka baje a cikin buhu tara, aka mai da su suka koma buhun wake goma, aka sayarwa al'umma domin a zalunce su. Na'am, masu sai da manja, wani abin da zai baka mamaki, su ma yanzu an gano wata jar algarura wacce ita ake ɗebowa, sai a kawo drum biyu na manja, sai a kawo wannan algarura a kwaba drum ɗaya, sai a haɗa a yamutsa, sai a ɗura a gare wani. Ka ga mace an kawo mata manja ta zuba a cikin tukunya ta sa wuta, ka ga manjan karan kansa yana tsalle yana tashi cikin sararin samaniya, saboda akwai wasu bakin sinadarai a cikin wa'inda ba asalin manjan ba ne. shi kuma wanda ya sha cikin sa ya rude ya shiga halin kakanika yi ko akai asibiti da shi shi dai wancan azzalimi ba damuwarsa bane ya samu kudi ya sa a cikin sa wato aljihun sa ya cutar da al'umma ya zalunce su shi gani yake da wannan ne zai je ya kukkulla ya arziki to wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake sabe a kasuwa ya je ya samu wani mai auna da kayan abinci manzon Allah ya zura hannunsa a ciki sai da ya tabo can karkashi sai ya ji sanyi yace ya kai mai kayan abinci wannan sanyin da naje a kasafa yace ya rasulullahi asabathu sama yace ruwan sama shine ya shafi abun wato ya jika sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace halla ja'altahu fawqahu hatta yarahu an-nas me yasa wanda ya jikan na kasan baraka fiddo shi ka dawo da shi sama yadda mutane za su zo su gani mai sanya saya ya saya wanda bai sanya saya ya bari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man gashe na falesa minna duk wanda ya mana algus ya ha'ince mu to ya sani baya cikin al'umma ta a ranar tashin alkiyama wallahi yan kasuwa da yawa za su tinkari manzon Allah ranar tashin alkiyama annabi ya kore su ya ce ku san inda dare ya muku ba kwa cikin al'umma ta domin kun zalunci al'umma ta a wajen kasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga gida zai zo masallaci sai ga yan kasuwa ana ta hada-hada ta kasuwanci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli yan kasuwa yace istajibu li rasulillahi ya ma'ashara tujar ya ku taron yan kasuwa ku ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin farafa'u anaqahum ilaihi yan kasuwa sai suka daga kansu suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da su inna tujara yuhsharuna yawmal qiyamati fi zumaril fujjar illa man taqallaha ta'ala wa aslaha duk wani dan kasuwa ranar tashin alkiyama akwai wata kungiya ta mutanen banza ta ƴan wuta da za a kai su jahannama masu bakaken fuskoki an tara su ana gargado su kurana tashi za a ingiza su zuwa jahannama an daga musu tutar kumbani kun shiga uku kun shiga arkane annabi yace duk dan kasuwa cikin wannan tawaga za a tare shi sai yace illa man taqallaha ta'ala sai dan kasuwan da yaji tsoron Allah wa aslaha ya kyautata a kasuwancin sa bai yi cuta ba a kasuwancin sa bai yi tadafif ba a kasuwancin sa bai yi yaminul gamus ba me yake cewa yaminul gamus shine rantsuwar ƙarya a kasuwanci wallahi tallahi ni ma naira 50,000 na saro shi alhali ƙarya kake yi wallahi tallahi original ne alhali ka san ba original bane wallahi tallahi farashin sari na sayar maka ka san ƙarya kake wallahi tallahi dan kai ne na sayar haka kuma ko ba shi ba kana iya sayarwa wani wannan ita ake cewa yaminul gamus summiyat gamusan li'annaha tughmisu sahibaha fi nari yawmal qiyama an kira ta da yaminul gamus saboda tana dulmuyar da mai ita a wutar jahannama ranar tashin alkiyama ita irin wannan rantsuwa saboda bala'in ta ko kafara ba a mata in kai kafara ma wato kai azumi ko ka ciyar da miskine goma ko azumin kwana uku ko ka tufatan da miskine guda goma bai iya warware rantsuwar gamus ita rantsuwar gamus in da bala'i abinda ya saurara kai ta istighfari da tuba ko Allah zai gafarta maka Allah ka gafarta mana gaba daya ya zama a cikin kasuwancin sa bai yi abinda ake cewa najash ba me ake cewa najash shine ingiza mai kan turuwa sai ka je waje yan kasuwa musamman yan kasuwa masu sai da motoci wato yan gwangwan da sauran masu kama da su nan ne zaka ga abinda ake cewa annajash haka nan kawai za a je wani dan kore idan ka zo zaka saya shi ma sai ya shigo cikin cinikin motar da ba za ta wuce naira 350 ba sai ya ce ya saya naira 420 sai a ce ba a sayar masa ba ya buga a ki kai kuma ga ka a tsaye to yanzu kai idan ka zo zaka taya nawa zaka taya ga wani ya saya naira 420 an hana shi kaga mafi karanci ka ce to ni zan ba da 420 din a ce haba to da za a sayar me ya hana a sayarwa wancan tun da zu mai ta shan wahala sai a ƙara tuttura ka har ka kai 230 ko da 40 kai kana ganin cewa wato ai ƙari kai akan cikin wani baka san wancan din dama ba sai ya zai yi ba an turo shi ne a matsayin dan kore dan ya maka ingiza mai kan turuwa kai a samu damar dora ka akan farashin da ake so a dora ka da yan kasuwa masu sai da gidaje masu harkar wato ainihin sai da gidaje da filaye su ma ana yawan samun najash a ciki wannan haramun ne duk mutumin da ya najash a cikin kasuwancin sa to duk abin da ya samu haramun in ya ci ya ci bala'i in ya ciyar da matarsa ya ciyar da ita bala'i in ya raini ƴaƴansa da wannan ya ciyar da su bala'i har suka girma ya saurari shari'a tsakaninsa da iyalansa a ranar tashin alkiyama in ya ba amarya sadaki da wannan kudin ya auro ta ya hada ta da bala'i idan ya bada sadakinta da kudin haramu, ya zuba wa auren guba tun kafin matar ta shigo cikin gida, wato magabata ko aure za su yi sai sun tabbatar da kudin da za su bada sadaki kudi ne na halal. Wannan kudi duk inda ka zuba shi bala'i, in kai sadaka da shi kuma babu lada, Allah ba zai baka lada ba. Don hadisin Abdullahi dan Umar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatin min galurin. Duk sallar da akai ba alwala Allah bai karba, duk sadakar da akai da kudin sata Allah bai karba, Allah ka gafarta mana. Wannan ne yasa Annabi Shu'aibu ya matsa lamba yake wa yan kasuwa wa'azi, Allah ka gafarta mana. Me Allah yace a gaba alarama,
wattaqu alladhi khalaqakum wal jibillatal awwalin.
Yace wattaqu alladhi khalaqakum, ku ji tsoron Allah madaukin sarki wanda ya halice ku. Wal jibillatal awwalin, sannan shi ya halici al'umma farko waɗanda sun fi ku ƙarfi, sun fi ku jaruntaka, wato jibilla, wato daga aini wato alkilka, wato waɗanda suka gabace ku Allah ya halice su da tsananin ƙarfi, kaman Adawa, kaman Samudawa, waɗanda suka gabaci mutanen Annabi Shu'aibu, wato waɗanda sun yi ta'addanci babu irin abin da ba su aikata ba. Shi yasa yace musu wattaqul ladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin, duk da waɗancan na farko sun fi ku ƙarfi, sun fi ku jaruntaka, wannan bai hana Allah ya halakar da su ba. Wannan yana nuna kuma idan ba ku gyara ba Allah zai halakar da ku. Saboda haka ya ku bayin Allah, ya ku bayin Allah, mu ji tsoron Allah, mu gyara halayen mu, matsa kusa da Allah, sai Allah ya ji tausayin mu. Bala'in da muke ciki sai ya kawo mana sassauci. Duk bala'in nan da muke ciki mu muka jangolo wa kanmu. Saboda me? A cikin mu ake samun masu tsokano Allah, masu tsokano fushin Allah. Mu tuba, mu lallashi Allah madaukakin sarki. Idan muka lallashi Allah, Allah ya gafarta mana. Mutum kwara daya a cikin mu yana yi daga hannu ya roki Allah, duk matsalar da muke fama da ita a Najeriya Allah ya gyara mana. Allah ka gyara mana baki daya. Sai Allah ya ce mai a gaba da ramma,
qalu innama anta minal musahharin.
Wannan wa'azi da ya musu buɗe bakin su qalu, sai suka ce innama anta minal musahharin, lalle kai kana cikin waɗanda aka sihirce su. Wato ka ji fa wa'azi ne ya musu, ya faɗa musu kalmomi ne za su matso da su kusa da Allah, amma sai ga suna maida masa mummunan martani. Innama anta minal musahharin, wannan shine ɗabi'ar waɗanda ba sa son gaskiya, jifan masu faɗan gaskiya da sunaye daban-daban. Wannan ne yasa ahlus sunna ba irin sunan da ba a sa muku ba, an ce muku wahabiyawa, an ce muku yahudawa, an ce maƙiya manzo, an ce maƙiya zikiri, an ce masu saba wa iyaye, an ce masu ba iyaye nono, sun ba uwa nonon da ta shayar da su tun tana ƙarama, wai wani ma ya saya uwarsa jaki, wai goyon da ta masa ta hau jaki shi ma ya maida mata martani. Ba irin ƙage, babu irin surutun da ba a yi ba. Amma yanzu ya zama tarihi ko bai zama tarihi ba? Ya zama tarihi. Yau da gobe ta zo ta yi proving din ku beyond any reasonable doubt cewa ku ne akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu ko shin me kai sai a ce haba, sai ka ce ba dan izala ba? Wato saboda ana ganin dan izala bai kamata yayi abin da kai ba. Ko an zo ana magana ce fa karfa ka manta fa ku ne yan izala. Wato ana so a nuna maka ku ne masu tsarki, ya kamata ku tsaya kan abin da Allah ya ce da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. To idan ana muku lakabi da irin waɗannan sunaye, ku yi haƙuri. Haka aka yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya fi kowa gaskiya a duniya, aka ce masa maƙaryaci. Ya fi kowa imani a duniya, aka ce masa boka. Ya fi kowa wato ainihin sauƙin hali a duniya, amma aka siffanta shi da munanan siffofi. Ya fi kowa hankali a duniya, aka ce masa mahaukaci. Ashe kai in aka maka irin wannan, sai kai haƙuri. Wato ba abun mamaki ba ne. Ga Annabi Shu'aibu, sai suka ce masa inna ma anta minal musahharin, lalle kai kana cikin waɗanda aka sihirce su. Sai suka ƙara ce masa da mai alarama,
wa ma anta illa basharun mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin.
Suka ce masa wa ma anta, kai ba kowa bane illa basharun, face mutum ne kai ma, mithluna irin mu. Suka ce kai wa inna dhunnuka, mu fa mun tabbatar ba wai zato kawai suke ba, mu fa mun tabbatar lalle kai laminal kadhibin, kana cikin makareta. Kaga Annabin Allah ya karanta ayar Allah, a ce masa me? A ce masa makareci. to yi annabi ya ji aya aka ce masa makareci kai yanzu ka ji aya aka ce maka makareci ya kamata ka tada hankalinka bai kamata ka tada hankalinka ba sai aka ce ya gaba da rama
fa asqidu alaina kisafan minas samaa in kunta minas sadiqin
fa asqidu alaina kisafan minas samaa suka ce yanzu abin da zaka yi ka bantaro wani yanki na azaba daga sama ka rikito da shi akan mu in kunta minas sadiqin inda kai kana cikin masu gaskiya wannan ku rike ta da kyau dabi'a ce ta duk makin gaskiya wanda yake so ya damfari imanin al'umma ya zai yi sai yayi wata magana da zai sha ta bi karfin cikin sa saboda ya san Allah sarkin hakuri ne ba haka tsarin ubangiji yake ba sai ya ce da wannan zai kafa muku hujja kan gaskiya yake ko ba kan gaskiya yake ba idan ba ku manta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai sun fada masa magana irin wannan ala ramma Allah madaukin sarki yana fada a cikin suratul anfal kafirai suke cewa annabi اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
أقرأنا سكسامو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani mai girma bari su yi wa Allah izgili bari su yi wa annabi izgili sai suka ce Allahumma ya Allah in kana hadha huwa alhaq min indika in dai wannan qur'anin da Muhammadu yake karantawa shine gaskiya daga wajenka in dai wannan qur'anin da annabi ke karantawa gaskiya ne fa'amdir alaina hijaratan minas samai to kai mana ruwan duwatsu daga sama in dai qur'ani gaskiya ne a musu ruwan me duwatsu daga sama awi itina bi azabin alim ko kuma ka kawo mana azaba mai tsanani me yasa suka yi wannan sun yi wannan a gaban sauran kafirai don su batar da sauran kafirai wato yanzu sun ce in dai qur'anin gaskiya ne to Allah ne ya saukar da qur'anin ya musu ruwan duwatsu daga sama sai ya zama Allah bai ruwan duwatsu ba sai jahilai su ce to ai qur'anin nan ba gaskiya bane da gaskiya ne ai da Allah ya kawo ruwan duwatsun a halin yanzu gaugawar me Allah yake da sai ya kawo ruwan duwatsun yanzu gaugaro me yake da sai ya halakar da kai yanzu Allah zai jira ka inna rabbaka labil mirsad ka gama zagayawa ka kama kewayawa wata ran sai ka zagayo mala'ika mutuwa ya zagayo shikenan a dauke ka sai ka bude ido ka ganka gaban Allah an gama ko ba a gama ba kenan Allah yanzu bai da bukatan sai ya kama ka yanzu shi Allah a sunnarsa ba haka tsarin sai yake ba bai da bukatan wai sai yanzu nan ya kama ka to yanzu ba akwai yan bidiyan da suke yin irin wannan dabi'a ta kafiran zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dan bid'a yazo ya tara jahilai wai hujja zai kafa musu su jahilai ba su san ana karanta kafa hujja ne da ajawo aya da hadisi ba idan yazo sai ya ce a kawo mai qur'ani yazo su tun zai rantsuwa sai a kawo sai ya dora sai ya ce a karo wani sai ya je a saurara sai ya je da qur'ani kaman guda biyar akan shi yana faruwa ko baya faruwa sai ce to zai yi rantsuwa sai ce a saurara sai ce ya Allah ga qur'anai na jera a kaina kuma qur'anan nan kai ga saukar da su ya Allah in dai izara gaskiya ce ya Allah kar ka bari in sauke qur'anin nan daga kaina ka turo min bala'i ka karbi rayuwa ta yanzu in dai karatun mata gaskiya ne Allah kai rugurugu da ni in masallaci yan izala ba a gaba wutar jahannama yake ba Allah kai dugudugu da ni Allah kai dugudugu a saurara idan ya gama wannan rantsuwar sai ya ce to jama'a ku bari ku gani zan sauke in dai na sauke qur'ani nan lafiya to lalle izala ƙarya ce makarantar mata ƙarya ne masallacin yan izala masallacin yan wuta ne zan sauke bari ku gani sai ya sauke sai aka bara ce to gashi na sauke lafiya Allah bai mun komai ba kenan abinda na faɗa gaskiya ne to wayannan arnan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kakannin wannan su suka fara wannan su suka zo suka cewa annabi yana karanta qur'ani in kana hadha huwa alhaq min indika in dai wannan gaskiya ne daga wajenka ya Allah fa'amdir alaina hijaratan minas samai kai mana ruwan duwatsu daga sama me bambanci tsakanin wayancan bakaken arnan da shi wannan bakin arnan in yi haka halin yanzu akwai bambanci? Ba bambanci. To amma wayancan kafiran wannan magana da suka faɗa hujja suka kawo? Ba hujja suka kawo ba. To tunda wayancan kafiran ba hujja suka kawo ba, shi ma yanzu dan yayi wannan rantsuwar hujja ya kawo? Ba hujja ya kawo ba. Da me ake kafa hujja? Ka kawo dalili a Qur'ani ko dalili a sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irin wannan cika bakin al'ada ce ta arna duk inda suke a duniya. A zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta gogurmaya da irin su. Ana ran ma a cikin suratul Isra'i وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
لوكاشين دا كافري سكا ساوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم شردي سكاشي بزام إيماني دا كيبا سيدن ذاك ككيش ونن سهارة مكة تقوما قرمين نروا سنة قدانا سكا يتلي سافا كارشي سيسكا شما ساوى تسكيدا سماء كما زعمت علينا كسفا أي كاشي idan ba mu bi Allah ba Allah yana iya wato bantaro wani bala'i daga sama ya kifo mana da ita akan mu to bismillah ga fili ga mai doki ka kifo mana da samar kaman yadda karaya wato ka kifo mana da ita akan mu mu halaka gaba daya idan ba kai wannan ba za mu imani da kai ba kun ga wannan cika baki ne suke yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai kai daraja ka wajen Allah ba ta kai ka sawa Allah sharadi ka ce Allah ina so kai kaza yanzu Allah yi ba baka kai wannan a wajen ubangiji ba da wanda ya kai wannan ne ya isa ya kai a wajen Allah Allah na iya yi saboda shi to amma kai baka kai a wajen Allah ba you are just a zero behind a decimal point saboda haka dan ka zo ka ce Allah ina so kai kaza yanzu kai kaza yanzu menene zai sa Allah sai ya maka abin da ka faɗa yanzu yadda wayancan kafiran suka faɗa Allah bai musu ba to shi ma wanda yayi Allah ba lalle ne masa nan take ba amma sai dai akwai ranar da za a samu sakamakon abin da aka aikata Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba Allah ramma
qala rabbi a'lamu bima ta'malun
qala annabi shaibu sai ya ce rabbi ubangiji na a'lamu shine mafi sani bima ta'malun dangane da abin da kuka sance kuna aikatawa magana yanzu in kawo muku azaba daga wajen Allah wannan ba aiki na bane Allah shi ya san sanda zai halakar da ku idan ba ku yi masa biyayya ba amma ku ce in cewa Allah ya kawo azaba yanzu ni ma ban da wannan damar ba mai iya sa Allah yayi abu ba lokacin da Allah ya shirya zai yi ba shi yasa yace musu rabbi a'lamu bima ta'malun sai yace mai alarma
fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmiz zullah innahu kana azaba yawmin azim
Allah yace fakazzabuhu sai suka kareta shi suka kareta Annabi Shu'aibu Allah ya ce fa kazahum azabu yawmin zulla sai azaba ta wani ne na inuwa ta kama su me yake nufi da azaba ta wani ne na inuwa wato sai Allah ya turo wa mutanen Maryama wani irin zafi ne na bala'i da kowa da sai inda zai sa kanshi idan ka ɗebo ruwa ka zuba jikinka ruwan su ma zafi zaka ji in ka shiga daki zafi in ka shiga inuwa sai ka ji zafin kaman ya karu in ka je ka shiga cikin kogi sai ka ji ruwan kamar an tafasa shi saboda bala'in zafi malamai suka ce sai da suka rinka yin rami suna shiga in ka shiga cikin ramin sai ka ji kamar cikin ramin wuta ka shiga wannan zafi ya ruda su ya gigita su gaba daya karshe aka rinka fita daga cikin gari ana zuwa bakin daji dan a sha iska. Sai Allah madaukin sarki ya turo musu wani gajimare, gajimaren sai yazo ya bada wata inuwa, nan take suna shiga karkashin inuwar wannan gajimare. Sai suka ji karin rika jin wani sanyi kamar an saka a daki mai air condition. Sai suka ji wani irin sanyi yana hurowa, nan take suka rinka shela suna kiran ƴan uwansu. Duk wanda ya shiga karkashin wannan gajimare ya tsira ya huta da azaba ta wannan sanyi ta wannan zafi. Sai da suka gama kammala suka hallar gaba daya a karkashin wannan inuwa ta gajimare, sai Allah ya ce to gajimaren ya mutu ruwan wuta a wannan lokaci. Kawai sai wani kabaki na wuta ya rinka barowa kansu a daidai wannan lokaci, gaba ɗayan su aka babbaka su kamar yadda ake babbaka wato tamaru a ranar Kirsimeti, haka aka babbake su gaba daya. Allah madaukin sarki ya halakar da su. Wannan shine fakazabuhu fakazahum azabu yawmin zilla. Allah ya ce innahu kana azaba yawmin azim, lalle wannan azaba da aka musu ta kasance, wato lalle wannan yini wato da azabar da aka yi musu ya kasance azaba ta wani yini mai tsanani. Allah ka raba mu da azabarka. Da wannan ne malamai suka ce in ka fusatar da Allah to ta inda kake tsammanin alheri ta nan zai halakar da kai, ta inda kake tsammanin me alheri ta rayuwa Allah ya kyale ka sai ka sai sabuwar mota, ana ta zuwa kana taya ka murna, ka sai mota da duyo laba mai irinta, karshe sai ka je wajen gadan nan ta numan kai alkafura a cikin ka hadu da bala'i ta inda kake tsammanin me ka hadu bala'i ta inda yake tsammanin alkhairi. Babu ruwan Ubangiji. Ubangiji yana da hanyoyi da yawa. Ko sai ka ga wata yarinya kana bala'in san ta kaman zaka mutu, ka kashe kuɗi ka auro ta, kai kana ganin auren alheri ne, baka san wata fasika ce yadda kwan cutar kanjamau ba, sai ka kawo ta. Saboda haka ba wai duk inda kake tsammanin alkhairi nan alkhairi yake ba, tana yiwa inda kake tsammanin alkhairi ya zama ta nan Allah zai turo maka bala'i. Kun ga su ta wajen da suka samu sanyi suke ganin sun samu sassauci, ta nan Allah ya aiko musu da musifa. Allah ka gafarta mana. Me Allah ya ce a gaba da rama?
Inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin.
Inna fi dhalika, lalle a cikin kissa Annabi Shu'aibu da yadda aka halakar da kafirai a wannan lokaci, Allah ya ce la aya, akwai aya a cikin wannan iska wato wannan kissa, akwai wata alama da za ta nuna maka girman Allah. Allah ya ce wa ma kana aktharuhum mu'minin, amma duk da haka mafi yawan mutane ba su zama masu imani ba. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Na'am.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
Wa inna rabbaka, kuma lalle ubangijinka, lahuwal azizu, shine mabuwayi, duk kafirin da ya kangare masa ba zai fi karfin shi ba, Allah zai halakar da shi. Ar-Rahim, sannan mai jin kai ne, duk halin kakani kai da masu imani suka shiga, Allah zai ji kansu zai fidda su. Allah ka ji kanmu ka fidda mu. Sai Allah ya ce mai a gaba alaram.
Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
Kuma madaukin sarki ya zo yake radi akan Quraishawa, wato Quraishawa waɗanda suka karyata alqur'ani mai girma, ba su yadda alqur'ani mai girma ba cewa Allah madaukin sarki ne ya saukar da shi, suna ganin cewa waka ne, ko suna ganin cewa wasu aljanu ne suke yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dictation na alqur'ani mai girma, shi kuma yana sawa ana rubutawa. Sai Allah ya ce wa innahu, kuma lallai shi wannan littafi latanzilu rabbil alamin, wato saukarwa ne daga ainihin ubangijin talikai, wato Allah yana ba da shaida da kansa cewa shi ne ya saukar da alqur'ani mai girma. To ya aka saukar da shi ala rama?
Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin.
Allah madaukin sarki ya ce nazala bihi ruhul amin, wato ruhi amintacce shi ne mala'ika Jibril. Mala'ika Jibril Allah ya kira shi da sunaye da yawa a Qur'ani mai girma, a nan Allah ya kira shi da ruhul amin, a wani wurin ya kira shi da ruhul qudus, da sauran sunaye da Allah madaukin sarki ya kira shi da su. Allah ya ce ruhi amintacce, mala'ika Jibril wanda shi ne cikin mala'iku, Allah ya amince da shi, yake bashi wahayi, yake bashi Qur'ani ya kawo zuwa gare ka, ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ne ya sauko da wannan alqur'ani mai girma. Ala qalbika, ya saukar da shi bisa zuciyarka, litakuna minal mu'minin, domin latakuna minal munzirin, domin ka kasance cikin masu gargadi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahalar karbar Qur'ani daga wajen Jibril da wahalar isar da Qur'ani ga al'umma yana daga abin da ya tsofar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin lokacin tsufan sa yi. Annabi yayi furfura da wuri, abin da ya sa shi furfura da wuri kuma shine karban alqur'ani mai girma da isar da alqur'ani mai girma. Ba wai cikin sauki annabi yake karban qur'ani daga Jibril ba. Aisha radiyallahu anha hadisi ne ingantacce, tace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi, wato ana tsananin sanyi, amma kamin Jibril ya gama yi masa wahayin sai ga zufa tana darara daga goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan saboda wahala ta karban alqur'ani mai girma. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwa, idan aka fara sauko masa da ayoyin qur'ani mai girma, taguwa sai ta durkushe kirjinta ya kwanta da ƙasa, ba ta iya daukar annabi saboda nauyin qur'ani da yake sauka akan shi. Wata rana ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, annabi yana zaune tare da sahabbai, kafarsa tana kan kafar wani sahabi, ba domin jin kai na ubangiji ba, da wannan sahabi kashin kafarsa ya wace ya wargaje saboda nauyin da kafar annabi ta yi daidai lokacin da ake sauka masa da alqur'ani mai girma. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala sosai wajen karba alqur'ani mai girma da nauyin kalmomin da girman su, domin kalmomi ne daga wajen Allah madaukakin sarki. Allah ya ce mun yi wannan ne kuma litakuna minal munzirin, domin ka kasance cikin masu yin gargadi. Sai Allah ya ce mai a gaba larama
lisanin arabiyyin mubin,
Allah madaukin sarki ya ce bilisanin arabiyyin, mun kuma saukar da wannan alqur'ani mai girma ne wato da balarabin harshe, wato harshe na larabci, harshe na larabawa, wato shine bilisanin arabiyyin mubin. Mun saukar da shi wato da harshe da yare wato na larabci bayyananne, domin shi yaren larabci yare ne da yake da fadi, wanda kowace magana zai iya bayyana ta dalla dalla, daki daki, yadda za a fahimce ta. Allah madaukin sarki yace da wannan yare na larabci muka saukar da alqur'ani mai girma. Wannan ne dalilin da yasa alqur'ani mai girma ya sha wahala a Najeriya. Abin da yasa alqur'ani ya sha wahala a Najeriya saboda shi alqur'anin da me aka saukar da shi da larabci, su kuma ɗan Najeriya sai zama kowa da yaren sa yake karanta alqur'anin. In ka samu Bahaushe da Hausa yake karanta alqur'ani, shi yasa yake da alu an bakin wofi, yake da alu da tashi, da alu da tabare, da lallan hakuri, da ko ba haka bane, yana da sinke kasassa, yana da shin mai ruwa, bamal hannu mai ruwa, wato duk dai da Hausa ake yi. Idan ka zo ka samu ba Fulatani, shi ma da Fulatanci yake karanta Qur'ani, yana da besin mimara, yana da lallam hasakeri, yana da alu hamungol. Idan ka samu ba barbare, shi ma da me yake karantawa, da barbar shi yake karantawa. Wai wani yana cikin gida sai ji ana kutare barawo, sai ya fito da gudu, yana fitowa sai ya samu ashe wani ba barbare ne yake karanta Qur'ani. Wato kowa da yaren sa yake karantarwa. Alhali shi Qur'anin da me aka saukar da shi, an saukar da shi ne da larabci aka saukar da shi. Kenan abinda wannan yake nunawa, in za a karanta Qur'ani sai an karantar da shi da larabci. Shi yasa yake da harufan sa da larabci aka saukar da su. Harufan suna da ainihin wato makharij. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa uktaha wahi huruful maddi lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasdihi fa aynun ha'u adanahu gainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqa thumma al kafu asfalu wal wasdu fajimu shinu ya والضاد من هافته إذ وليا الأدراس من أيسر أو يمناها. يرى الصفاتي دا أكي سومي كارانتا وإكياي صفاتها جهر ورك مستفل مسمتة منفته وضد كل مهموسا فهسه شخص سكت شديدها لفظ أجد قد بكت وبين الركو والشديد للأمر وسبع على قصة بقت إسحسر. Wato akwai dogo, akwai gajere, akwai siriri, akwai mai nauyi, akwai rago, akwai mai karfi. Dole sai ka samu waɗanda suka koyi alqur'ani mai girma yadda ake karanta shi da tajawidin sa da tsarin karatunsa a cikin harshen larabci, to a lokacin ne zaka samu cikakken lada da ake samu in karanta alqur'ani mai girma. Allah ta'ala ya samu dace. Ya ku ƴan uwa, akwai jawabi da kwamitin marayu za su gabatar mana a halin yanzu. Dama mun ce za mu rage minti 10 a cikin karatunmu domin su bada wannan sanarwa. Mun rage musu minti 7 domin su bada wannan sanarwa. Walfauru da gaggautawa fararun farilla ne, saboda muna so mu tashi karfe 10 daidai kamar yadda aka yi alƙawari. Allah ta'ala ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum jama'a saurara. Don Allah muna kira ga duk wanda yake zuwa wannan masallaci domin ya saurari karatun Alkur'ani, wajibi ne zama yana bin ladubban masallaci. Ba daidai bane wasu su ringa iface iface ko kabbara da ihu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu koda ihu ne, musamman a cikin wata Ramadan, ballantana kuma ce cikin masallaci. Saboda haka don Allah muna kira ga yara, ga wayanda kuma duk suke zuwa sauraron masallaci, musamman manya, su yi ma yara fada, su nuna musu darajar masallaci da ladubba da ya kamata su biya da masallaci. Kuma yan agaji su yi iya kokarin su kananan kananan yara da suke shigowa, a yi kokari a basu daga waje, a sanya wayanda suke da nitsuwa, kuma mu samu nitsuwa cikin masallaci domin mu amfana da karatun da za a karantar da mu. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka, kuma ya ba mu ikon koyi da ladubba da ya kamata mu bin masallaci domin mu gudu mu tsira, kuma mu samu nasara baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yanda jama'a assalamu alaikum, kamar yanda malam ya sanar cewa akwai yan bayanai da muke so dama mu gabatar saboda bada report na abun da ya gabata bara dangane da committee marayu. To amma ganin yanda yanayin yake yanzu, kusan mutane da suka tattaru cikin masallaci da wanda suke waje, mun tabbata an riga an fara tafiya. Muna ganin za mu daga wannan cikakkiyar bayanin zuwa GB a ranar da za da shi shugaba na ƙasa na ƙungiya Sheikh Abdullahi Balalau zai kaddamar da neman ƙarin gudumawa ga wannan aikin kwamitin, cikakkiyar bayanin da zai biyo kafin kaddamar da neman gudumawa da zai yi a wannan lokaci za mu yi. Amma a bisa sanarwa da muka sanar a masallacin Dobele yau da Azhar lokacin sallar Juma'a, gobe za a fara screening na marayu da muke da su a cikin record, a cikin database din mu. Muna da su dama marayu 3,129 wanda bara muka gabatar muku da abun da ya saukaka. Saboda haka yau gobe in Allah ya yarda a masallacin Islamiyya na Dobele za a fara screening waɗanda suka yi registering sunansu a anguwanni da suka kewaye masallacin Dobele, ko anguwan Dobele Limawa, wanda su ne dama suka register a nan. Za a yi wannan screening tsakanin gobe Asabar da kuma Lahadi, sauran ranaku kuma za mu dinga sanarwa. Inda za a kawo bayan kwana biyu za a komo Dimsawo, bayan kwana biyu za a tafi anguwan Yalwa kamar yadda aka yi bara. Amma kamar yadda na faɗi, kaddamar da gidauniya ta musamman don ƙara gudumawa kan wannan aikin kwamiti ɗin za a yi shi ranar Lahadi, wanda shugaba na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau zai kaddamar. A wannan lokaci za mu ba da cikakkiyar bayani na abun da ya faru daga azumi zuwa sallallaiha zuwa abun da muke ciki a yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.